بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأيهاك يا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin mu zamu ci gaba da karatu a daidai wannan rana da muke karatu cikin mukaddima ta malamin risala mukaddima da malamin yake da ta domin yin bayanin aqidar manzanci a aqidar annabi sahabbai idan ba manta ba wannan sati mun fara yin magana akan ko yake mun tike a inda malamin ya kafa mana hujja da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yayin da yake cewa duk wanda ya rasu ko wanda ya koma ga Allah daga cikin wanda shi ya mutu da imani amma kuma yana yin yayi wasu laifuka da ya sa ubangiji ya saki a wuta to watan wata na Allah ta'ala zai fito da shi duk dadewar sa zamu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah bayan mun karanta shi baki din malai yace wa anna Allah dha'afa li'ibadihi al-mu'minina al-hasanat kuma lalle Allah ta'ala ya ninninka ga bayin sa mu'minai kyawawan ayyukan su ya ninninka da zuwa ninkin 10 zuwa kuma 700 zuwa abinda kuma Allah ta'ala kada ya sani wasafa alahum bitawbati an kaba'ir sayiat kuma Allah ta'ala ya kauda kai a gare su ya tuba ya musu ya karbi tuban su yayin da suka tuba daga manyan laifuka wa ghafara lahum as-sagha'ir ubangiji kuma sai ya gafarta musu karanin laifukan su bitilabil kaba'ir saboda sun nisanci wato manyan laifuka a can wasafa alahum bitawba ya amshi tuban su ya kauda kai bitawbati an kaba'ir sayiat saboda sun nema ya yafe musu daga laifukan su sai da suka ce ya yafe musu daga manyan laifukan su shikenan sai ubangiji ya karba tuban su wa ghafara lahum as-sagha'ir anan kuma Allah ta'ala sai ya karbi karanin ya karbi wato ya gafarta musu karanin laifukan su bitilabil kaba'ir saboda sun nisanci manyan laifuka wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir Allah ta'ala sai ya sanya duk wanda bai tuba ba daga manyan laifi sa'iran ila mashi'atihi zai zamo zuwa ga ganin damansa in ya ga dama ya yafe mushi in ya ga dama kuma ya mushi hukuma daidai da laifin sa sannan kuma ya fito da shi wata rana malai yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi lalle Allah ta'ala baya gafarta ayi masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana yafe abin da duk bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man aqabahu Allah bi narihi duk wanda Allah ta'ala ya yi masa hukuma da wutan sa akhrajahu minha watan wata zai fito da shi daga wutan jahannama bi imanihi saboda imanin sa fa adkhalahu bihi jannatahu sai ya shigar da shi aljannata saboda imanin sa fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara mala ya kafa hujja da wannan aya duk wanda yayi wani aiki na alkhairi kusan kwacin kwayan zarra to zai gani wa yakhruju minha bi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummatihi duk wanda Allah ta'ala ya ba manzo Allah ce tansa daga cikin wanda suka yi manyan laifuka to zai fito daga aljanna zai fito daga wuta zuwa aljanna ko kuma ka ce wa yukhriju ubangiji zai fito da shi minha daga wutan jahannama bi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda wato ceto da manzo Allah zai yi masa man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummatihi wanda Allah ta'ala ya bada ceton su wanda suka yi manyan laifuka a cikin al'umma dan na ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ba manta ba muna kan wannan gaba na malam malam waja ala man lam yatub min al-kaba'ir sa'iran ila mashi'ati Allah ta'ala sai ya sanya duk wani wanda bai tuba ba daga manyan laifuka sa'iran ila mashi'ati zai zama wato yana zai zama karkashin wato ganin daman ubangiji idan ubangiji ya ga dama zai masa hukuma in ya ga dama kuma zai yafe masa a wannan akwai raddi da malam ke yi ma mu'tazila da kuma khawarij mu'tazila da khawarij suna cewa ne dole sai ubangiji ya azabtar da wanda ya mutu yana masa wasu laifuka ubangiji ba fa zai iya yafe masa ba shi kuma ubangiji ba akan wannan ma'auni yake gudanar da abubuwan sa ba mutukar dai ba shirka kake yi ba ko abin da yake da ba yake kafara da kafara da shirka to wannan ba zai sa a ce ubangiji ba zai yafe maka ba zai iya yafe maka zai kuma iya maka hukuma daidai wani lokaci da ya ga dama daga nan kuma watan wata rana za mutum zai fito a nan karfi ji karamu ba ji ana cewa watan wata ne zai fito tsammanin wai ɗan shekaru ne kawai zai yi a gidan kasu ya fito a wato shekaru ne da babu wanda ya san adalinsa sai Allah kowa kuma daidai gwargwadon laifinsa kuma daidai gwargwadon adalin wato zaman da zai kuma kana banta zama a kaso a gidan kaso na tashin kiyama a na jahannama to zama ne wanda in za ka kirga ya fi farkon duniya da ƙasanta to duk wanda ya shiga wannan wato jahannama ko da kuwa da adadin wani lokaci ne to in ka tambaye shi ma zai ce an aka tambaye shi ka taɓa ganin wani ni'ima da ka taɓa sani a duniya zai ce bai taɓa gani ba bai taɓa sani ba shi mai gani ni'ima kuma bai taɓa sani ta ba kaga jahannama ko shiga ko da sun suka tsaye ne ba karan bala'i ba ne saboda haka a yi kokari kwarai da gaske kawai a ji abin mutum ya ce ai ni ma in shiga cikin muwahiduna cikin masu kaba'ira a ka dai shiga cikin wanda za a ce ta din ba sai ka shiga ba saboda shiga din shi kake bala'i ne baka san kowa da kowa sai ya gama mura aljanna kai kuma daga baya ka shiga kaga kwanta da ka samu ba dan aljanna ba kwanta ba Allah ta'ala ya sa ka mu samu kwanta a dan Allah ta'ala ke cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah ta'ala baya yafi ai masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma duk abin da bai kai shirka ba to yana yafewa akwai masalan da wani lokaci za a samu wasu mutane suna yi ma wannan aya ba daidai ba wato shi ma dai wannan fasara ce ta kankara sai a riga ganin cewa mutum yin mutum zai iya iya kai iya zuwa abin da ya ga dama amma ya cewa la ilaha illallah shi kenan wato shi kenan shi ya ci abin da ya ci ya ci wato bulis kenan a abin da Allah ta'ala ke magana cewa yana yafa abin da bai kai shirka ba shine abin da bai kai wato wannan matakin shirka ba amma akwai wasu laifuka da suke matakin shirka su ma idan mutum ya yi su to ba idan bambanci da wanda ya yi shirka din daga cikin akwai kafirci idan mutum ya aka ba dole sai ya kafirci ya yi shirkan ba amma ko zai iya wani abu da yake sunan shi ba a ran kafirci idan hakkin ubangiji ne in ya riga ya mutu bai tuba ba to yana da ƙarshen mashi'a a ƙarshen garin damar ubangiji idan yana da wani imani da ya gadan masa ubangiji ya san ya yi yaƙi shi kenan amma idan akwai hakkin wani kuma a wuyansa kamar misali ya je ya kashe wani to kuma duk da haka ubangiji sai ya tattaro su ya musu shari'a sai ya musu shari'a daga nan kuma sai a ga me zai wakana a gaba amma lallai ubangiji zai ɗauko kamar da makanta hadisi a baya ba wanda zai shiga aljanna cikin yan aljanna ko wanda zai shiga wani abuta idan dan aljanna yana da haƙƙi a wajen dan aljanna sai an in dan mutana da haƙƙi a wajen yan aljanna sai an bi masa kadin sa idan dan aljanna yana da haƙƙi a wajen dan mutane sai an bi masa kadin sa to kar mu rinka tsammanin cewa za mu iya jin haƙƙin jama'a mu kuma lafiya in dai muna cin haƙƙin mutane to wannan cewa ubangiji zai yafe wannan ka garari ne garari ne ta yadda sai ubangiji ya tara mu yayi wato a shari'a akwai masu cewa ubangiji yana yin sulhu saboda hadisin da yazo hadisin da zai ibe da rabe da karfi duk mun shafa dashi a baya amma kuma daga baya bayyana mana cewa hadisi ne mara rauni da amma tare da haka ba zai kore mutum ubangiji ba zai shari'a ba ba zai yi wato sulhu tsakanin bayi ba zai iya yin sulhu ya zama da shi wanda aka masa zalunci a duniya sai ubangiji ya fanshe wanda yake so ya shiga aljanna ba tare da ya shiga wuta ba sai ya fanshe shi da wasu abubuwa kuma manya wannan kuma farin ubangiji ne ubangiji na yanda ya so amma dai asali shi ne in dai kana da haƙƙin mutane a kanka to ubangiji sai ya yi shari'a sannan magana shiga din za ta biyo baya idan ya tsura wannan ya sanya sai mutum ya shiga wuta ta zo ne sai ya shiga Allah ta'ala ya tsare saboda in ba a matsayin in za a fahimci cewa abin da gara ƙwarai da gaske ai ka ga ba ku ba mai cewa ya fi maka daidai da tsakaninka da mahaifi mahaifi da ɗansa in a duniya ne mahaifi iyaye suna iya wato sadaukar da nasu kan ɗansu amma an aje lahira dan iya uwa ba ta ce ma danta ta bar mishi daidai ta take dai na ladanta ba to kaga wannan ai bala'i ne kare da gaske Allah ta'ala ya raba to a nan kaga muka ce ana maganan Allah ta'ala ba ya fi abinda yake ya kai shirka to akwai wasu abubuwa da suke sun kai shirka daidai suke da shirka daidai suke da shirka kobo da kobo ba wani bambanci idan mutum ya yi su to kare dan madan cewa wani mai ceto ko kuma shiga aljanna za ta yi akwai magana shiga aljanna a baya ba magana shiga aljanna daga ci abin da malamai ke kawowa kamar da muka faɗa a can baya shine wato kamar mutum ya kafirci ya ce ya kafirce ma Allah da manzon shi
kaga nan ba dole yana shirka ba wanda kira shi baya zuwa yana shirka kawai shi ya ce ya kafirce ne kamar yace ba mu Allah ai shi ba shirka yake ba ba shirka yake ba yanzu abin da ya ba shirka to ire-iren wannan kaga dole ya karbar imanin sa haka zalika ya rika jin cewa duk abin da Allah ya faɗa zai iya kare shi ko abin da manzon ya faɗa zai iya kare shi ko kuma ya rika jin cewa zai iya wato a mara ma kafirai baya kan musulmai to shi ba wani fita ne daga musulunci ko kuma ya rika jin cewa zai rika daukan wasu abubuwa na koyarwa musulunci yana musu jingilanci ko da mukalmu abu ne ko da asuwa gini asuwa gina da muke rainawa in mutum ba zai bai shiru amma kare dai ganin asuwa gini yana wulakanta asuwa gini saboda sunnan manzo Allah ce a wannan ba daidai bane ko ya rika ganin wasu abubuwa da wani kamace ta addini wata ta hijabi ya rika mata wani gangani in an tashi magana kuma ya wulakanta hijabi ya wulakanta mai sa hijabi to wannan lalle izginanci ne da ubangiji ke cewa da ka tadiru kada ka fatu ba da imani kar ku nemi hanzari kun kafu ta bayan da can kun imani daga cikin abinda yake kawo wato mutum ya zama ceto ba zai mishi amfani ba kuma Allah ba zai yabe mishi ba shine mutum ya mai da san zuciyar shi ya zama abin bautar sa san zuciyarka kawai kake bi shike gaya maka halal kabi shike gaya maka haram kabi shike gaya maka komai ko duk abin da zaka yi a rayuwa to kaga yanzu duk wanda yake masa zuciyar shi yanzu ya mai da san zuciyar shi ya zama kamar abin tarayya ga Allah ta'ala shi ma yanzu wannan yana cikin razani kwarai da gaske ko kuma wanda ya rida ce shi ya bar addinin ma baki da aka magana ce shi ba zai bauta ba kowa bane shi ya bar addini kaga wannan rida yayi ko da baya shirka in ya mutu baya shirka ba za a ce wai saboda tana shirka yake ba zai samu wani ceto ba zai samu ba ko kuma mutum ya samu wani abin da yake haramun ne kowa ya sani cewa wannan abin haramun ne yace kawai shi halal ya aujarsa kamar misali a daki wani giya ko wani abu irin wannan ya san kowa ya san giya haramun ne sai ce a shi halal ne a wajensa a baka san cewa haramun bane ce a shi dai halal ne a wajensa to yanzu wannan ya fara kudi saboda ya halalta wani abin da yake haramun a cikin addinin musulunci ko da ba karamu abu ne ya ko da misali wani abu ne da ubangiji ya halalta mana muna ci kai in kace haram ne a wajenka mana kai ka haramta mu kanka amma baka haramta wa duniya ba amma da zaka zo kace wai abin ya zama haramun ne a cikin addinin Allah to yanzu kaga ka kawo wani sabon doka ke wannan shine wato inda tunan yake haka zalika idan yayi da'awan cewa duk wasu abubuwa na shari'a musulunci kamar abubuwa da manzo Allah ya kawo da shi shari'a musulunci shi banda shi a ciki ana maganan cewa ga koyar musulunci kanka zai ke to a ai gure wannan da ku ake yi ba da mu ba a hatta maganar zakka ko da baka da kuɗi da amma da kai ake yi idan ka samu kuɗi randa ka samu kuma kai ba ka shi amma yanzu ka ce kai ba da kai ake ba to kaga wannan shi ma wannan mutane daga musulunci haka zalika wani wanda yake cewa kamar ilhadi mutum yake inkarin cewa ba Allah ta'ala ko kuma ya rika jin cewa zai iya danganta ma wasu abubuwa wasu mahdukai ko wasu abubuwa da ba a danganta musu aikin Allah kamar ya danganta mu duniya ce duniya ba ta da farko qila mul alam ce duniya ba ta da farko ai kawai za mu ne jin juyawa ne ba wani matsala bane ba wani abu ne da ake akwai farko akwai karshe ba duniya ba farko kawai idan mutu wasu za su rayu ne wasu za su wasu a haife su kuma su mutu wasu su rayu to haka shi ma wasu wannan ya yi da'awar cewa akwai wani wanda yake yana da jimawa irin jimawa ubangiji akwai wanda shi ma bai da farko irin yadda ubangiji bai da farko shi ma yanzu wannan zai fita musulunci haka zalika idan ya dauki wasu abubuwa da aka ga manzala ya zo da shi a shari'a yace shi ƙarya ne bai da ba ba wai tawili yayi ba akwai mutum tsakanin ne tawili yanzu ka haka ba sun cewa annabi Isa ba zai dawo ba ai tawili suke yi to su wannan abin da suke zuwa shi bid'a suka zo shi wannan abin da suka zo da shi bid'a suka zo shi saboda tawili suka yi ba inda tawili ke da bigiran ba amma kawai da za su ce kawai su ayat ne musu yadda ba a sai aka ta musu hadisai da suka zo baje da kan wannan cewa hadisi ba manzo Allah ya ce annabi Isa zai dawo to idan suka yi tawili to yanzu ba abin da suke yi bid'a suke amma suka ce musu da wannan abu na sun ba baki da to su ba su mutum sun ji sai kai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duka wadannan abubuwa ne da zai da yake da shirka Allah ta'ala ne yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika abin da zai yafi shi abin da bai kai daidai shirkan ba amma akwai shirka akwai wasu abubuwa da suke da ba da shirka din saboda haka kar mu raina abu irai da wannan bangaren wani lokaci kaga ana wasu mutane sai wasu abubuwa na shirka ko kuma abubuwa na fita daga musulunci in an zo ana musu wa'azi su rika cewa a bayan muna cewa la ilaha illallah bayan muna sallah eh kana cewa la ilaha illallah kana sallah amma kun kawo wasu abubuwa da zai warware maka imanin ka akwai nawaqidul islam nawaqidul islam shine abubuwa da suke warware musulunci mutum bai sani ba sannan kuma kamar daga cikin abubuwan da suke warware musulunci shine mutum yazo ya rinka wato nufatan wani mahaluki ko wani abin da ke aka saka ko kuma wani dan adam a raye yake ko a mace yake ko kabarinsa ko ba kabarinsa ba yaje ya rusuna wajen ya tafi na sujada me yasa kake zuwa kana yin sujada a wurin nan ina sanya biya mu bukatu na ina alkhairi kusan ku neman dukkan shari ina neman arziki ina son shi ya samu albarka to yanzu wannan yanda kake neman agabi a wajen sa kake wato bautarsa kake neman taimakon sa to wannan idan mutum ya sani shi ma yanzu wannan mutum ya yi da musulunci idan mutum ya fahimta hujja ta kai masa kuma ya san abin da yake yi wannan shi wannan niyya daga cikin abin da malamin ke cewa fita yi daga cikin musulunci idan mutum ya haka Allah ta'ala ya ce wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kaga na'budu bauta kenan nasta'in kuma neman taimako dama duk addu'an da zaka yi din wani ibada da zaka yi bai wuce abin da guda biyu ko dai ka je kana wato tsarkake ubangiji kana yabon shi kana tabbatar masa sifofi na kamala kaga wannan bauta ce ko kuma ya zama da kana neman ya biya maka wani bukata ne naka kai ba kaga wannan shi al-isti'ana to sai ubangiji yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka to zaka ka je ka dauki wasu abubuwan da ba me yake yin su sai Allah ta'ala ka ce wani zo ka miki dinsa ko kuma kana zaune kawai ka tuna ka je kawai kai wani sunce dai ko kuma kana neman wani agaji ka shiga cikin wani ruwa ko kuma ka shiga cikin wani yanayi kawai ka kira wani sunan wani dan adam saboda kana tun cewa yana da kusanci da Allah ko wali ne ko abin da ya bada wannan to wannan idan mutum ya sani idan hujjan ya bayyana masa kuma duk da aka yi doje shi ma nan kai da musulunci don muka ce kaga idan ya sani ne ko da jahilci muka ce idan hujja ta isar masa ya kore hujja bata isar masa ba muka ce idan yana da hankali ya hankali abin da yake faɗa ba manta waye ba rafka da ba kuma hauka yake ba ya faɗa haka to kaga shi dai kai kansa abin da yake ba daidai ba saboda haka wato magana cewa da yawa daga cikin abubuwan da ake cewa mutane sun idan sun yi kaza sun fita musulunci to ta wannan hanyar ne malamai ke gani idan an ga wasu kaga in za a yi tunawa an kaje kaje mutasa har wasu abubuwa ma da malamai sun ɗanyi saɓani sai ya rika kawowa yana cewa idan wanda ya yi shi ya fita musulunci kaga yake cewa idan wanda ya yi kaza ya fita musulunci saboda yana son ya gaya maka cewa magana cewa kafirci ba kawai kalmar shahada ne kaɗai ba abubuwa da yawa suna iya fitar da kai daga musulunci kamar ba mutum ya je wulakata Qur'ani yana ji yana gani wulakata Qur'ani to ba zai wulakata Qur'anin a aikace ba sai a cin zuciyar shi dama ya raina mai Qur'ani kaga wannan shi ba fitar daga musulunci raina wannan abubuwa ya kamata a kula da kwarai da gaske abubuwa ne da wani lokaci zaka ga ana gaya mutane su amma kuma ba sa mai da hakuri to kar mutum ya je yana tunanin cewa shi ya ga ya gaba ta kuma ya je wurin ubangiji bai da hujja dan wannan shine abin da ubangiji ya faɗa a cikin Qur'ani ayoyi da yawa da ya magana masu iskilanci sai ce lata adabilu kada ka fatu da imani kaga kar ku ne mahazari kun kafi da bayan da can kun yi bani a can wata aya sai ke cewa wal fitu da akbaru min al qatl wala yazalu yuqatilunakum hatta yarduukum an dinikum in sabahu Allah ta'ala ya ce wa wal fitnatu akbaru min al qatl wala yazaluna yuqatilukum hatta yarduukum an dinikum in sabahu wa man yatadu minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika لا فأولئك حدد أعماله في الدنيا والآخرة وأولئك هم أصحاب النار نعم أولئك أصحاب النار هم فيها خالد ألا تعالى كتوى والفتنة أكبر من القتل الفتنة ألا تنا مكان الشركة والفتنة أكبر من القتل وتشركة كافرين كيف يأتي وأن كسا كرك هذا ما نوى يزوم يبدا يزوم يبدا هو لا تأديني وين كسوى إلام بشي وشي بفتن بشي يا فتن بشي بنا shi a wurin ubangiji ya fadan bashi banna dan yan bashi abin da yake ba sunansa shirka ba sabon Allah yake yi amma yanzu wanda zai lalata addini ya rika zuwa da shirka yana yadawa a ban kasa to yanzu abin da yake yi ya fi wannan dan bashin banna wal fitnatu akbaru min al qatl Allah ta'ala yake cewa wala yazalna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in sabaru ba za su gushe ba suna yakan ku suna yaki da su suna yaki da ku har sai sun mai sheku su kun zama kafirai ba ku sani ba in su samu dama Allah ta'ala shi sai ga jan kulli wa man yakatu minkum an dinihi fa yamutu huwa kafirun duk wanda ya wato yirta daga addininsa ya koma ya bar addinin musulunci ya mutu yana mai kafiri kaga yace wa huwa kafirun kaga ba wani shirki ba fa yamutu huwa kafirun ya mutu yana kafirci sa fa ulati ashabun nar to wadannan sune yan wuta hum fiha khalidun za su dawo a cikin wutar jahannama kaga nan abinda zaka fahimta anan bato ba dole bane shirka kadai yake sa mutum ya dawo a cikin wuta har kafirci ma yana sa mutum ya dawo a cikin wuta me hujjanka shine wa man yata dinku an dini fa ya mutu huwa kafir kaga ce sai ya mutu yana mai kafiri wato ya bar addinin Allah ta'ala saboda haka nan wadannan duk ana magana cewa wanda ya mutu da kafirci a wuyan sa to Allah ta'ala ba zai karɓi wani aiki ba a wajen sa ko ba zai karɓi wani kusanci da yake da kusanci da Allah ta'ala ba duk abin da yayi to ya lalace duk abin da yayi to ya lalace kuma ya shiga cikin wato wannan dazo na masu yi ma Allah ta'ala shirka ya shiga wannan dazo na masu kafirci wannan kamar da muka faɗa idan wato sharɗan ya tabbata idan sharɗai sun tabbata idan kuma wani uzuri ya kawo to da dama wani da yawa ana samun mutane suna suka kafirci amma kuma sharɗin bai hau kansu ba saboda haka ba ka ce mutum kafiri a ranka in an lura muna cewa wanda ya kaza kaza ne amma ba ka cewa shi wannan nan da yake yi wannan abu shi bai da uzuri wannan wani abu ne wajen ubangiji shi ya sani kuma mu da muka ƙara kallon su za mu iya fahimta kila yana wasu uzuri uzuri da malamai ke bayarwa shine wato ya zama mutum ya zaɓa ne a karan kansa zaɓinsa ne ba wai an masa dole ba ne kaga wanda babu uzuri sannan kuma ya san abin da yake faɗa ba jahilta yayi ba sannan kuma ya hankaci abin da yake faɗa ba mantawa yayi ba ba rabkana yayi ba ba haukacewa yayi ba to kaga idan mutum yayi haka al-ilmu alladhi yunafi al-jahl al-ilmu kenan sai kuma banda al-ilmu sai bulughul hujja bulughul hujja hujja ta je maka sannan kuma ya zama an ya kuna muhtaran ghayra mukrah wato ba ya zama sabon kansa ne ba wai matsa musu akai ba sannan kuma an ya kuna aqilan la zahilan wala nasiyan wa ba wai abanta ne ba mai hankali da sarai ya san abin da ya san abin da ya faɗa sannan daga cikin abin da wato yake warware mutum imanin sa shi ma shine wato ya rika kai hukunci zuwa ga wani Allah ta'ala da manzansa ya zaba wannan hukuncin wani hukunci ne da wasu suka kirkiro a duniya suka kirkiro kawai wasu ne suka kwanta suka kirkiro wata doka kuma ta sa abu Allah ta'ala da manzon shi sai ya zaba wannan hukuncin ya ce wannan hukuncin sai dai ta Allah ko ta fita ta fita Allah idan ce dai ta Allah ka ba da ka fada to ya kusanci in kuma yace ta fita Allah to kaga ba ai wannan shine ma ya kamata amma ya kusanci bil ahra kidan wa bil auda a hujja ana shi da fadan Allah ta'ala am lahu shuraka sharahu lahum min ad-din ma lam ya'dhin bihi Allah ko suna da wasu abokan tarayya ne da suka gindaya musu wasu dokoki a cikin addini wanda ubangiji bai ba da izini ba a nan kaga sai ubangiji yayi magana shari'a doka shine a ce maka kaza halal ne kaza haram ne ko kuma a kirkiro maka wani tsarin zamantakewa ko tsarin mulki ko kuma tsari na mu'amala na wato hada-hada kasuwanci a kawo maka shi amma yana kishintar abinda Allah ta'ala ya faɗa da abinda manzon shi ya faɗa kaga yanzu wannan shi ma mutum na cikin haɗari ƙwarai da gaske wannan duk wanda ya yi shi ya yarda da abin da yake yi ya kuma zaba ya kuma fifita ko fifita shi akan wato abin da Allah ta'ala ya saukar ko manzon shi ya faɗa to shi ma zai mutu kafirin mukaddam zai mutu yana da kafiri kuma yana ya yarda daga musulunci dalili akan haka saboda idan mutum ya yarda wani ke yana ce masa kaza halal ne kaza haram ne amma kuma yana kishitan halal din Allah da halal din manzon Allah yana kishitan haram din manzon Allah da haram din manzon Allah to yanzu ya maida wannan wanda ke ce masa kaza halal ne kaza haram ne ya zama abokin tarayya ga Allah ta'ala ya kafa shi a matsayin shine abokin tarayyar sa Allah ta'ala shine al-musharri shi ce ba da doka shi ba al-shari'u yazo ya zana maka ce ga dokar Allah shine manzon Allah to babu wani mai tarayya da Allah da Allah da manzon Allah a wannan abubuwa Allah ta'ala shine zai wahayin cewa ga yadda nake so a yi doka a bayan kasa shi ma manzo Allah shi ke faɗa a majalisar ubangiji to duk wani wanda ya ci bakin manzo Allah haka nan kawai yazo ce ga wani tsarin rayuwa ko ga tsarin hukunci ko ga tsarin gudanar da rayuwa na al'umma baki da ko ga tsarin kasuwanci hada-hada wanda ta ci karo da nan manzo Allah muka ce ta ci karo to yanzu shi ma abu ne zo da shi ya kafa kanshi da abokin tarayya ga Allah ta'ala wannan kaga ba suka ce in ta ci karo akwai da ba ta ci karo kamar abu da wani lokaci muka kawo abinda wato bature ke cewa civil law of the land wani civil law of the land duk wanda bai ci karo ba rashin fahimtar wannan yasa su yan boko haram suka dinga sayyata abubuwa a gazai da misali dan kawai wani yazo ya ce a doka kar in sake in zan ha abu ha kadan dama kar kadan bi abu sai dai in dama wannan an yi ne saboda a kiyaye mun raina an yi saboda a samu tsari a rayuwa to wannan baya ciki saboda bai kishiti doka na Allah ta'ala da manzon shi ba bal ma idan ka duba alqawaidu shari'a kaidojin shari'a tana goyon bayan wannan abu wani yazo ce lalle duk wanda zai duka mota sai yazo driving license wannan wani abubuwa ne da yake ana kokarin kiyaye maka ranka ne kai kakkaje kai karambani zan dai kaje ka hawo abu kaje ka kashe kanka kashe mutane kaga wannan kiyaye rai ne ya ma je da wato maqasid cikin maqasid shari'a to wannan ya baya cikin abubuwan da aka ce wai shine idan mutum ya kawo sabon doka ya zama da wai ya kawo wani abu da zai zama kamar ya fita daga musulunci ba shi ba abin da ake magana shine zan kawo wani hukunci bayan an riga an san wannan hukunci akwai irin su alitafin Allah babu wani da kwabo da kwabo amma shi ubangiji ya ce kaza ne ni kuma nace kaza ne na kuma ce nawan za a ji na kuma yadda cewa nawan tafi na ubangiji to yanzu wannan abin da wannan mutumin yayi ya fahimci shi saboda abin da yake san ya ce shi ne shi ma yana da sa doka ya zama wato al-musharrihu ya zama al-hakim mai sa doka a karan kansa ya kuma zama mai hukunci Allah ta'ala kuma hukunci na wurin sa ina hukuma illa lillah hukunci na wurin Allah shi kadai Allah ta'ala shi ke yin hukunci a abin da ya ga dama saboda haka idan mutum yayi yanzu dole mai imani inda ya ci karo da dukkan ubangijin ai akwai su dushi akwai abinda ya ga shi ma wani wasu lokacin dokoki ne kawai na civil law wasu dokoki ne kawai na zamantakewa da bai kishe cikin dokan Allah ta'ala ba wannan ba su ake magana ba amma yanzu misali mu kawo wani abu na constitution mu ce kamar halatta auren jinsi misali wanda ya ci karo da dokan Allah ta'ala to dole ka ji a cikin zuciyanka cewa kai sai dai a matsa maka kana yi da alaruna idan ka samu dama kai ma za ka murkushe ta amma idan baka taka a zuciyarka ba ka ji ka yarda yanda kake shan zuma kana jin dadin ta haka yake cewa ya kamata a sa wannan doka to shi ma yanzu mutum yana cikin gane ki kwarai da gaske wannan shine abin da malamai ke magana na'am saboda haka duk wani wanda ya zama yana kawo doka ko kuma ya ji da wani doka wanda ya sa wa Allah ta'ala da dokan manzansa ko ya da wani shehin sa wani malamin sa zai iya bashi wani doka ya ce kaza halal ne ko kaza haram ne amma kuma wannan malamin nasa bai da hujja wajen Allah ta'ala bai da hujja wajen sunnan manzon Allah to yanzu abin da yazo da shi ya bid'a yazo da shi sannan kuma shi wannan malamin in ya yarda da wannan abin da yake kawo dokan yana a matsayin shi na al-musharri'u ne to shi ya fahimci shi idan kuma kai ma da aka baka dokan ka yarda cewa wannan malamin shi ma bai sa doka ne a al-musharri'u mai kawo doka irin yadda ubangiji yake kawowa to shi ma yanzu ya zama ya fahimci shi ina amma na an fahimci wannan yawwa ya kamata in a daga fahimtar waɗannan abu matsaloli masu hasaha suna da wato hasasiya sensitive issue ne waɗannan abubuwan da kake gani saboda ne saboda cewa kaza halal ne kaza haram ne aikin ubangiji wala ta kullu lima tasifu alsiyatukum alkadiba hadha halal wa hadha haram litakdhabu ala allahi alkadib kar ku ce wai kaza halal ne kaza haram ne saboda ku kira ba Allah kariya Allah bai faɗa ba da haka yanzu ka ce kaza halal ne kaza haram ne idan ka same shi in baka same ku ba samu ba sai a je a duba ka kana faɗa ne a matsayin kai azzalimi ne ka san na ubangijin tabi amma kuma kida ka dai saboda neman mabiya kake yi to wannan azzalimi sunan sa amma idan ya zama yana yi ne saboda yana jin cewa shi ma zai iya kishiyar ubangiji a bada doka ya fita musulunci eh ko shakka ba mai yadda muke wannan maganar da bakin mu ake jin mu haka babu shakka cewa wannan mutum irin mai irin wannan akida ya fita musulunci eh dole a duka rarrabewa wanda ya fita a ce masa ya fita wanda ya dawo a ce masa ya dawo Allah ta'ala ya tsare mu sannan daga ciki kuma akwai wanda ya halatta ma wani manzon Allah cewa shi wani manzon Allah za a iya mashi da'a ta bai daya shi wannan malamin da kake gani ya ka iya masa da'a na bai daya a ta'atul mutlaqa da'a da ake ba manzon Allah irin ta manzon Allah ko kuma wata tafi da manzon Allah ba ko ma ka rika cewa ai ya mun fahimta manzon ya fi manzon Allah fahimta abubuwa na rayuwa da haka a rika bin manzon Allah shi wannan mutumin a bana manzon Allah to shi ma wannan imanin sa na rawa idan yana yin haka saboda yana fifita wannan mutum ne akan manzon Allah ko yana fifita dokan da wannan mutum ya bashi akan dokan manzon Allah shi ba ta musulunci Allah ta'ala shine abin da yake faɗa fala warabbika la yu'minu hatta yuhaqqiqa fi ma shajara bainakum fala warabbika yace na rantsa da ubangijinka Allah ta'ala ke rantsuwa ce na rantsa da ubangijinka la yu'minu ba za su yi imani ba hatta yuhaqqiqa fi ma shajara bainakum har sai sun saka kai ne mai hukunci tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta sannan sai kuma idan kai hukunci ba za su ji wani kaikayi a zuciyarsu ba akan hukuncin da kai sai kuma Allah ta'ala ke cewa wai sallimu taslima sai sun sallama na bai da baki daya kaga sallamawa na bai da manzo Allah kada yake ba to idan mutum ya zama yana sallama ma wani mahalli na bai da shi ba to kaga shi ma yayi kowace makansa zani a kasuwa kenan Allah ta'ala ya sare to kaga wannan dai abu ya shafi wato mutum ya daga kirkiro su abuwa cikin addini ka kirkiro wani abu a cikin addini baka da hujja idan an ce ka hujja hujja a cikin littafin Allah ne ko littafin manzon shi ba kai abin da kake gani ba idan ka ce kai abin da kake gani ko kai abin da ka fahimta kowa da fahimtar sa kowa da hankalin sa kowa da ganin sa idan aka daya addini addini za a bar majama'a kowa ya abin da ya ga dama kaga babu wani bauni ko a kasa ma kai ba ma kasa ba ko a gida ai ba bane kowa ya abin da ya ga dama a cikin gida in kace zaka bar kowa daga waya abin da ya ga dama ai kowa da kowa sai ya dalace ya zama kai abin da ka nemi gidan an kwace maka yi saboda haka sai dole kowa ya zama kun kai ku ita wani level wani mataki da za a hau a ce kar kowa ya sauka in ya sauka kuma ya saba ya zama kamar wato yana ya zama rebellious kenan a gidanka ya zama yana tawaye a gidanka saboda haka duk waɗannan abubuwa sun shafa haka sannan kuma ya shafi mu kirkiro wasu sabbin tsarika na zamantakewa ko na hukunci kamar mu kawo wani abu da yake kishantar dokoki na musulunci ko shugabanci mai adalci na musulunci da musulunci ya kawo ka riga jin cewa kai wanda musulunci baka san ba a riga kawo maka musulunci ba a bar magana musuluncin nan mi demokradiya da demokradiya ta fa musulunci to wallahi tallahi wanda ya wannan ya fa musulunci ko da ranar ne baka ji baka rubuta wanda ya riga jin cewa demokradiya ta bi system na musulunci tsarin da musulunci ya zo da shi ta siyasa adila dan kuma ɗan siyasa da su duka din wannan magana ka riga jin cewa yanzu demokradiya da kake yi ɗayan uku ko da kana yi saboda laruran kana jin cewa idan ka shiga zaka yi musulunci wani abu a wurin wannan kaga kila maka samu lada ko kuma ka shiga a matsayin cewa kana da ganin zaka samu kuɗi a wajen amma dai ka san abin da kake zalunci kake yi to wannan ya sauki da zalimi amma da sauki ai baka bar imani ka ba anan ko kuma ka shiga wani ya matsa maka amma in ba ɗaya uku nan ba ka shiga kana jin cewa ita demokradiyyar nan ai roma wuce da ita ka riga zuwa kana fata to wallahi akwai hadari kwarai da gaske ka kirkiro wani sabon tsari ba kake jin cewa wannan tsarin ya fi na musulunci wani tsari na hukunci system of governance ko demokradiyya ce demokrasi ne ko gurgudu ne ko ma menene suranta ko meye suran wannan abin in dai ya ci karo da siyasa adila ta musulunci ka riga jin cewa wannan dokar ta fi ta musulunci to wannan mutum ba nan ta yi daga musulunci a nan ba muna maganar wai musulunci yana da wani abu da ake kira kamar system haka a ma'anar kalmar da muke faɗa ba a yanzu system of governance shi musulunci ba system da kawo maka ba tsari ne irin wannan ba ya kawo maka principle ne idan an lura za a gani musulunci da wasu abubuwa da ya samar da duk kusan addini to banda nan kuma a zamantakewa da kuma tsarin mulki kuma sai ya bar mu da abin da yake almaslaha amma kuma sai ya kawo mana principles principles shine wasu almabadi wasu shika-shikai da irin an saba an saba musulunci shi yasa musulunci ba shi da wani abu da za a ce wai haka za a tafi kamar wai falle daya wai layi daya shine system of governance a musulunci a principles ne ake nufin su mu muna gwammacewa tsakanin principles da system muna da principle of governance muna da principle of economy amma ba mu da system of economy ba mu da kuma ba mu da system of economy kuma ba mu da system of governance system na da wanda ma'anar abin da shi ke kira system dan system wani abu ne da idan ka hawo kan na demokradiya ba za ka sauka maka baje na gurguzu kaga ba shi kuke magana to shi musulunci ya kawo wasu ka'idoji daga cikin ka'idojin akwai mabda ina da'a ga shugaba akwai mabda ina cewa idan shugaba kare zalunci akwai mabda ina cewa a dinga wanzar da wato jagoranci adila mai adalci a ban kasa to waɗannan abubuwan da musulunci ya kawo idan ka riƙa jin cewa musulunci abin da ya kawo shi ya gaza nakan da ka kawo da yanzu na turawa suka kawo ya fi na Allah ta'ala ta yi daga musulunci idan ka riƙa jin cewa yanzu abin da musulunci ya kawo na kowa da kowa ya bashi haƙƙinsa mace da namiji ka ce kai yanzu abin da kake so a samu equality a samu egalitarian society a samu wasu abubuwa a samu yancin mata a samu freedom of thought a samu freedom of religion a samu wane ne a bar kowa addininsa da ya ga dama a bar mai cewa zai bauta mu duk abin da ya ga dama zai bauta mu irin wannan a haka kace wannan ya fi adalci ba wai abin da musulunci ya ce a ce dai ai tauhidi ba to shi ma yanzu wannan ya fi musulunci eh saboda shi Allah ta'ala cewa wal fitatu akbar min al-haq da a dinga wannan aiki a ban kasa gwara mu yaki tsakanin mu kashe kanmu da a wannan shirka eh da a ce za a kawo wani doka ta sa'a mu Allah ta'ala to gara a ce kowa da kowa ya mutu Allah ta'ala cewa wal fitatu akbar min al-haq wannan shi abu da Allah ta'ala ke nuna wa dole mu ji cewa tauhidi kar ka bari abaka da imaninka a raba ka da imaninka imani baka da wani abu irin sa da shine ubangiji zai saka ka maka idan ka bari mutum Allah ta'ala ka gamu da shi babu imani ba kai wani abu zaka nuna masa kuma ba kai wani abu zaka nuna masa ayoyi da yawa sun nuna cewa duk wanda ya da Allah ta'ala bai da imani to bai da hujja kuma ba shafa'a ceto ne mai ceto zaka masa amfani ba haka kuma a cikin hada-hadan mu na kasuwanci idan ka rika yin cewa yanzu tsarin da turawa kan kawo mana na riba ko na halaka wasu abubuwa na wato zalunci ka rika yin cewa wannan abin ai dole ba ka yi in ba za mu iya kawo ba ai dole ka yi kuma wannan na yanzu ma ya fi na wato manzon Allah shi ya kawo maka dokoki da ya kawo maka ya kiyaye maka gaskiya da amana ya kiyaye maka adalci kai kuma ka rika cewa wannan dokokin da wasu suka kawo da ke kifita nan manzon Allah nasin ya fi na manzon Allah to shi ba yanzu wannan wanda yake da wannan aqida ya fi kanzu su kaga ashe cewa da ake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika ana ba ana magana wai kawai shirka wa in je ina bauta ga wannan Allah ba a zaka iya zuwa zaka bauta ga wannan Allah haka mutu amma kana yin wasu abubuwa da suke daidai da bauta ga wannan Allah ire-iren waɗannan abubuwa mutum ya mutu haka mu fadda bi sabiba Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu da imani sannan daga ciki kuma akwai idan misali an zo ana magana hukunci an zo ana magana hukunci sai mutum ya ce maka a zo mu je wajen mu kai karan abinda muke sabani tsakani da kai zuwa ga wajen Allah ta'ala da manzon shi to shi ma yanzu wannan idan mutum ba yayi ne dan zalunci ba yayi dan yana ganin wannan abin tafi ta Allah ta'ala ko dai yake ta Allah to shi ma yanzu wannan ya fahimci shi kamar mutum ya ce mu je mu duba constitution ne ya faɗa ya raba mana kaddama to idan kana jin cewa yanzu saboda kana cikin larura ne kake wannan aiki ko kuma an maka maka kake yi ko saboda ka tsinci kanka a wani yanayi da muka tsinci kanmu a yanzu yanayi na rauni kace yin wannan abu to ka kasha amma idan kana yi a matsayin wannan abu shi yafi na Qur'ani to yanzu akwai hadari gare da kai Allah ya kiyaye wannan kuma shi ne zaka gani abinda Allah ta'ala ya rika faɗa a cikin ayoyin Qur'ani daban-daban illa iyaka dai akwai aya da ayoyi da zamu kawo a yanzu da suka zo a waje daya saboda ka ƙara fahimtar yadda abin yake Allah ta'ala wai yana maganar cewa wato mai Allah ta'ala da'a da manzon shi idan kuma muka saɓani to mu koma zuwa Allah ta'ala da manzon shi to bayan ya gama wannan sai Allah ta'ala ya kawo wasu ayoyi shafi guda in ka je ka duba Allah ta'ala yake cewa alam tara allazina yuzumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika ba ka gaba ba ka da masaniyan wasu wanda suke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar kafin kai yuriduna ayata hakamu ila tagut suna son su rika kai hukunci zuwa ga wani tagut tagut shi abin da yake duk yake wanda ake kai masa doka wanda yake shi ba doka Allah da yake maka ba da kuma Allah yake maka ba ya zama tagut mutu kan yayar ta Allah yake cewa wa kana umiru an yakfuru bi bayan an umarce su su kafirce mu tagut amma suka ce suna yin imani da tagut suna neman ya raba ya zama wannan tagut ya raba musu gaddama Allah ta'ala ke cewa wa yuzu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan ne yake sanya bata da su bata mai nisa bata wanda yake idan suka bace ba za su taki samu shiriya ba wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu wa ila rasuli idan aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah ta'ala ya saukar da kuma abinda manzo Allah ya saukar ra'atul munafiqina yasuduna anka sujuda sai ka ga munafikai suna wani kangewa gabarin ka ba san tsoron manzo Allah wato munafikai ne suna son a je wurin manzo Allah suna ganin na manzon Allah su yafi na yafi a wajen su dawo da amma sun binne kafin su in ake zuwa a wurin na manzon Allah sai su rika yin cewa a dan ne za a je wurin manzon Allah irin wannan za mu yi yadda muka manzon Allah wani lokaci a ce a zo wurin sunnan manzon Allah sai ga mutum ya fara kawo maka wasu ara din sa wasu ra'ayoyin sa ra'ayoyi ne kawai da wasu ra'ayoyin malaman sa da imani su amma ga na manzon Allah wanda yake shi ya ka shakku ne wato raba gaddama ce baki da amma shi baya son ya je wurin manzon Allah fa kaifa idza asabatu musiba yace to yaya idan wani musiba ya same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannuwansu ta jawo musu na kafirci da suka binne a zuciyarsu da kuma wato goyen bayan kishiya musulunci sun maja uka ya hifna billahi in aranna illa ihsana wa tawfiqa sai suka zo wajen ka suna cewa ba mu rufe komai ba sai kawai sulhu sai dai kawai mu ƙara kawo wani wato haɗin kai tsakanin mutane rigimar da suke yi a daidai rigima don haka ne kawai sa mu zo wurinka ba amma ba wai wani abu ne yasa yake a cikin zuciyarmu ba yanda zan kana mun wani magana cewa ka zo Allah ta'ala ya faɗa manzo shi ya faɗa ko ai dai mun san a cewa akwai musulunci amma dai wancan din ma ai akwai adalci a ciki wancan din ma akwai za a iya samu wani burbushi wancan din ma shiriya ne to wannan kaga duk wannan fata ne ya kamata a kula kware da gaske Allah ta'ala ya ce wa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ta'ala ya ce waɗannan mutane da irin mutanen nan shine ubangiji ya san abin da ke cikin zukatansu shi yasa abin da ke cikin zukatan su wato sun burna kafirci ne suka suna maka ruwan baka kaga to duk wanda yazo ana ce masa ga Allah ya faɗa manzon shi ya faɗa ya ji kajin cewa kar aje wurin Allah ta'ala ka aje wurin manzon Allah aje wurin wani Allah ta'ala ya kawo shi wannan dokar kuma ya binne wannan abin a zuciyarsa yana jin cewa wannan din ya fi na ubangiji adalci ko ya fi na manzon Allah adalci ko ya rika jin cewa wannan daidai take da manzon Allah shi ma kuma sai a ta cewa a duniya to wannan mutum kai daga musulunci shi Allah ta'ala ke cewa ulaiikal ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim Allah ta'ala ke cewa fa a'rid 'anhum wa 'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha yace ka to ka kare su kawai amma ka ta musu wa'azi ka gaya musu kai musu wa'azi wa'azi mai isarwa cewa abin da suke haba musulunci bane sai da ka in kaga wani malami ya zo yana muku wa'azi a daina irin wannan abubuwan cewa da mufadiya kaza 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 wallahi sai yake abu tsare a guri tare a tsaye tare sai duk abin da zaka je ka rika jin cewa da mufadiya nan ta fi sa musulunci to wannan mahadari ne kware da gaske ka je dai kawai kana sana'anka ka je dai kana tsammanin cewa yanzu da mufadiya nan kana yin shi ko dole ne ko kuma dai wasu abubuwa cikin dalili wasu dalilai cikin dalilai idan akwai gazawa ubangiji in ya ga dama ya kama ka amma dai ko duk yayin da za a yi da imanin ka amma mutum ya rika jin cewa da mukadiya wata sabuwar adalci ce a duniya da ya kamata kowa ma ya amsa ya kamata kowa ya adalci ɗinta to wallahi wannan wato matsala ce kwarai da gaske matsala ce to san gaske hada Allah ta'ala yana rantsuwa ya cewa ba za su imani ba la yu'minu hatta yuhaqqiquka fi ma shajara bainakum kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wannan ayoyi ne idan ka kawo ka zo da su ba na yanke ne saboda lokaci in ka zo ka bibiye su ka je ka duba fasar da malamai ke musu wato za ka akwai razani kwarai da gaske mu rika yadda da wani a matsayin su ke mana hukunci wasu su rinka mana hukunci ko wani tsari shi zai mana hukunci ba za ka Allah ta'ala ba tsarin manzon Allah ba kawai san zuciyarmu ko san zuciyar wasu mutane to wannan hatsari ne kwarai da gaske ya kamata mu kula wannan ire-iren wannan ayoyi suna da yawa duk wanda ya yadda da wani addinin musulunci a matsayin tsari da zai rayu a kansa to yanzu wani igiya ne da addinin musulunci ya ko riga ce ta addinin musulunci ya cire yace baya so Allah ta'ala ya mana tsari ya mana katangan karfe da duk wani abin da zai kai mu zuwa kafirci ko shirka ko kuma abin da ke warware mana addinin musulunci ba malai yake cewa wa man aqamahu binarihi duk wanda Allah ta'ala ya mushi hukuma da wutarsa akhrajahu min hadhihi imani to zai kore shi wata wata saboda imaninsa wa fa adkhalahu bihi jannatahu sai ya shiga da shi saboda imanin nasa ya shiga da shi aljanna in an lura ba sani ba ko ku ana ku nusa ni na ya ce wa nawa ya ce wa man aqabahu Allah haka ne ya wurin ku eh wa man aqabahu haka yazo a cikin sunan wasu sun zo wa man aqabahu ba mu takririn lafzul jalala ba mai jalala ba Allah ba wasu kuma da suka zo suka fara takririn lafzul jalala wannan ya tabbata ko wacce din ko wannan duka annusa sun rubuta idan ka ce wa man aqabahu Allah din dai ba nan daidai in ka ce wa man aqabahu din dai ba nan zai zama daya abin da yake nufi duk wanda ubangiji ya mushi hukuma saboda fasikancin sa ko fajircin sa yayi wani babban laifi wanda kuma masu halakarwa to inda yana da imani bai fita daga musulunci ba to Allah ta'ala ko da ya dade a duniya a cikin wutan jahannama watan wata na ubangiji zai fito da shi saboda imanin sa sai ya shiga da shi aljanna malam sai kama maka hujja da fadan Allah ta'ala wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda yayi wani aikin alkhairi kusan kwacin kwayan zarra to zai ga shi a lahira a lahira ubangiji baya tozata maka aiki ko kadan ne kuwa in dai zuwa alkhairi to ubangiji zai tozata maka wannan aikin ba kwanan kwacin wannan Allah ta'ala ya ce inna Allah la yadhlimu mithqala dharra ubangiji baya yin zalunci kusan kwacin kwayan zarra wato kaga idan kai kwacin kwacin kwayan zarra na aiki zai zo maka da shi idan kuma kusan kwacin kwayan zarra kai na zalunci to ya san wannan kuma shi ma ba zai manta ba kaga la yadhlimu rabbi wa la yasaki ba ubangiji baya mantawa ko baya jahilta idan kai mushi wani laifi to in kaga ya ne zaka ba wai ya manta ni ba ba wai ta so dadewa ne yasa ya manta ba yana nan asali kawai dai ya maka abuwa kaje kawai an yafe maka ka jawaza hanka ya kau da kai in kuma ka gani ya ka zo da alkhairi to wannan shi ya tantanta ma ubangiji ba zai manta ba ko kai ka manta ubangiji wani lokaci yakan tambaye ma bawai ce ka tuna ce bai tuna ba kamar hadisin wannan bitaka da makanta satin baya ai kaga shi ya ma mata da alkhairi da yake sai Allah ta'ala ya ce wa ina sa da alkhairi a wajen kai ka manta sai a nuna masa wannan bitaka din kaga shi ya ma da alkhairi da yake shi saboda tsabar budewa a halalan ubangiji subhanahu wataala saboda haka duk wani a nan kaga akwai halalan mutum ya cika da imani mai girma da kuma addini na ikhlasi da tauhidi mai kyau dan kaga tauhidi dole ne don sai kaga malaman tauhidi suna damuwa akan ilimin tauhidi saboda ilimin tauhidi shine kawai zai gada maka da sama ceto idan babu tauhidi to gwanin kamar kana maka kamar kan yin ceto kan ka dafa ninka da ita to ai haka ya haka babu ita amma kowa me za a yi ka je ka halle ubangiji kana jin cewa akwai imani mai girma da zai gada maka da ceto don Allah ta'ala to wannan zai sanya Allah ta'ala ya ji kanka wato ya bada cetanka ko dai ya bada cetanka a farkon al'amari ko kuma ya bada cetanka daga baya wannan dai duka dai ubangiji yana yi bal ana samu ma wani na ubangiji yakan bada cetansa bai wani alkhairi na zuwa gari da farfata aike sannan shi ya biya ubangiji zai bada cetansa ko dai ya ba mu annabi Muhammad ko ya ba mu annabi sauran annabawa da malaiku ko ya ba mu ɗan uwansa mumunai ko ubangiji shi kansa ya cece shi ubangiji shi ma akwai lokacin da zai cece ceto ne wanda ba ma irin mata sauran mutane ba baki da ba irin ba halittu ba ceto ne in ya tashi kai ka san ba me yin irinsa sai ubangiji kuwa ceto ne na wanda bai taɓa kyautata masa ba a rayuwa bai kyautata masa ba amma ubangiji saboda yana da imani ubangiji zai ce zai Allah ta'ala ya sa mu cikin rahamarsa saboda haka ubangiji zai shigar da shi aljanna zai shigar da duk wani wanda yake tauhidi aljanna wato kallon tauhidi ba karama ba ce kwarai da gaske ka rika jin cewa duk abin da za ka yi na ubangiji amma karka yadda kana masa wasu abubuwa da suke kishiyanta kadai ta kansa da suke kishiyanta addinin musulunci imanin ka wallahi kaka yadda abin ka an raba ka da imani imanin ka to shine babban wato makamin ka da za ka rike tsakanin ka da wuta shine babban wani abin da za ka rike ubangiji wato ya kalle ka da idan rahama idan ba wannan ba to wannan kuma mutum ya jama kansa malamai suna cewa in tanju min atanju min zai azimatu wa illa fa inni la ikhaluka najiya in ka tsira daga wannan daga kafirci da ka tsira an baka tsira mutum ka ga wannan ba bin da za a yi mutum ya tsira idan mutum ya zo ba ya tauhidi to ceto ba ga baki da ba zai masa amfani ba babu wani abu da zai masa amfani to ka duba ka gani falalan tauhidi hatta a duniya idan da misali mutum zai dade in shekara 100 yayi a duniya amma ya shiga 99 yana sa'a wa ubangiji shekara 1 nan rak ya zo ya karbi musulunci to musuluncin nan zai kankare masa wannan abubuwan da ya a baya sai dai idan an dai lahira dai a dai san yadda za a yi a shari'a amma dai lallai ko ya ma wani zalunci ne wannan tauhidi sai ya jawo ubangiji ya yi saboda wannan abubuwa wannan shine abin da wani ya zo wurin manzon Allah ya damu saboda yana cewa shi fa ba ku wallahi da yi ba ya ce zai wurin manzon Allah ya cewa ya rasulullahi ma taraktu hajjatan wala dajjatan illa qad ataytu yace wallahi ban bar wani karamin laifi ba ko ba sai da na aika shi ya musulunta ne amma kuma yana ganin anya za a yi masa kaga kira yana ganin kamar ubangiji kamar yake daidai yake da sauran wani sarki da sani bai san ubangiji ya wuce nan ba ubangiji ya wuce nan ko manzo Allah wani lokaci ana masa wasu abubuwa a gani a fuskar sa amma ubangiji ka gani abubuwan da ba yake masa in ya gana ma kawai sai ta diko ya yabe mu bal ma in ma mutum yana cikin shirkan a lokacin ko yana cikin kafircin amma da zai shiga wani abu da ya rame shi na rashin lafiya ko kuma talauci ko yunwa ko wani abu ya dame shi in ya roƙi Allah ta'ala sai ya ce to kaje an maka kaga to in ba ubangiji ba zai iya wannan ba mai yi ko manzo Allah ba zai iya maka irin wannan abubuwan ba zai iya ba saboda ubangiji na cewa ma ahlun asbara ala adhi yasbahu min al-dah ina muka sha fada babu wani wanda zai zo ya rinka maka wani faɗan haƙuri irin wannan yayin da ubangiji ke da shi baka saba kyautata masa ba amma kuma duk da haka zai ce ya yi maka in ka roƙa zai baka sai manzo Allah ke cewa alaysa tashhadu an la ilaha illa Allah baka shaida cewa ba mutane gaskiya sai Allah ba wa anna muhammad rasulullah kuma annabi muhammad manzon sa ne manzon Allah ya fada masa hasu uku yace na shaida sai manzon Allah ya ce fa inna zalika yati ala zalika yace to wannan kalmar shahada da kai zai zo idan ka ta wadannan laifukan da kai biya ya fara maka kaga fa a duniya kenan ba lahira wannan ana maka magana duniya wannan hadisi a da Abu Nafsi da Abu Ya'la suka fitar da shi da sanadin sa da wanda yake hasan bi shawahidi ko sahihi bi shawahidi saboda haka duk wani wanda ya wato ya halka ubangiji ba tare da tauhidi ba to kamar yana shirin ta maka sane wato kamar shi ba yi da ceto tsakanin shi da ubangiji ceto Allah ta'ala ba zai ba da ceton sa ba shi amma duk wanda ya zo da tauhidi to ko dai ubangiji sai ya yafe masa baki daya ko kuma ubangiji ya bar shi idan ya bar shi wata wata ran kuma shi da kansa zai kula shi ce zai shiga aljanna kaga ceton wato kala kala ne wadannan su ake kira usatul muwahhidin usatul muwahhidina suna da tauhidi suna da tauhidi suna kaɗaita Allah amma kuma sun suna sa Allah Allah ta'ala to wannan idan irin wannan in idan ubangiji na sai ya bada cetansu zai bada cetansu ne da ɗayan abubuwa guda biyar ko dai bai bayar da shi ya bayar mazala shi san su mazala shi ne babban mai shi to an tashi biyaza to Allah ta'ala zai bashi shi san ire-iren waɗannan mutane waɗannan shi tun farko da mazala zai shi Allah zai ba zai ci ayi da nan ku daga nan kuma sai shifa'atul anbiya cito na annabawa annabawa da musulmai za su cito to su ma za a ba su wannan cetan to kuma mutum zai iya fadawa cikin cetan shi ma banda wannan kuma sai shifa'atul mala'ika cito na mala'iku banda wannan kuma sai shifa'atul ahli janna ne ikhwani cetan yan aljanna ga yan uwan su yan ka za su kuma ubangiji mita sai a ce ma ubangiji akwai bayan uwan mu kaga da ta musulmanta an ce su san musu ladan su za su san musu ba amma sun shiga aljanna sun ji dadi to daga baya su kuma suna ma ubangiji mita ubangiji da zaran an yi wani adadin lokaci sai su ƙara tambayar sa ya ubangiji yan uwan mu ne ubangiji har daga baya ce to shike da za mu zo makanta hadisi insha Allah ku je a cikin ta duk wanda kuka gashi da alama la ilaha illallah ta fito saboda banda wannan kuma ita ce cetar da kowanne girma ta kowanne fadi ta nuna rahama ta nuna kautasawa ta nuna wato abajin rahama da ni'ima da ubangiji shine ceto da ubangiji zai yi ga wasu mutane da ba su taba yin wani alkhairi ba su ba sai dai kawai imanin su suke da shi sai wani dan alkhairi dan zakani da suka mata wani abu da wato in ma wato an ce su nuna to mutuna da kunya sai su ce da kunya sai su dan wani abu da yayi an ce shi amma Allah ta'ala zai ce shi a magana ne ce kan maza Allah ba zai yi mana magana a gaba saboda haka ba za mu tsaya kan wannan ba sai dai abin da dai nake son mutum ya fahimta a nan shi kashi maza Allah yayin da zai wannan ceto din zai ce ta wanda suka ce la ilaha illallah wanda suke tauhidi kar kai tsammanin cewa yanzu maza Allah zaka je kana shirka ko ka mutu kishiya tun a duniya ka ce wa zai cece ka don maza Allah yayin da ya je wurin Allah ta'ala ya fadi yana wato kamar ubangiji da abin da yake ya kamata gare shi yana wato girmama shi yana yabansa sai Allah ta'ala ya ce masa me kake so sai ce ay rab yace ay rab kamar wato tausawa ki ubangiji ya ubangiji idan li fi man qala la ilaha illallah ka bani izini in ce wanda yace la ilaha illallah sai yaqul lahu azza wa jalla sai Allah ta'ala ya ce wa izzati na rantsa da buwaya na wa jalali na rantsa da girma na wa azamati na rantsa da kasaita ta wa kibriya na rantsa da isata la ukhrijanna man qala la ilaha illallah wallahi sai na fita duk wanda yace la ilaha illallah daga wuta kaga anan kaga abin da zaka fahimta shine kaga abuwan ubangiji rahaman sa da cikar girman sa da cikar kasaitar sa da cikar buwayan sa da cikar girman sa wato wani abu ne da wanda yake wato ba za ka hada shi da kowane halitta ba ubangiji ya fe saboda yana da daman da ke dauban sa akan bayin sa amma ubangiji sai ya fi amma kadira yana da daman ya dauban sa a baki daukan bansa din ko kuma yace ya ba da cicicicen daga baya me ko yace duk a dawama kaga wannan akwai kamar da muka faɗa akwai yaddi ga mu'tazila da khawarij mu'tazila da khawarij suke cewa ubangiji ba zai kamata a ce ya yabe ma wanda ya mutu yana tauhidi ba dan yana masa wani sabon Allah ubangiji ce ya yabe masa suna ganin wannan kamar gazawa ne kaga wannan ba gazawa bane a wannan hadisi domin ubangiji da zai yabe musu sai da ya rantse da girman sa tukuna to ashe girma yayi halin girma ya nuna da yanzu da ya yabe kamar yadda aka samu wani sarki ko wani kasataccen mahukunci in ya ga wasu ma'an fursuna ya ce kuje din na yabe muku kuje abin da kuka yi da an yabe muku an yi declare amnesty misali kaga da wannan girma ya kara masa shi na ubangiji yayin da zai ba mu zalla ce dan kafin ya ce ya bashi sai da ya ce a wa izzati da gida buwaya ta kaga ci yan na maka cewa wannan abin da yayi to alama ce ta buwaya sabani wanda bai fahimci Allah ta'ala bai fahimci abin da Allah ta'ala ya saukar manzon Allah ba yake ganin wannan abu kamar karanta ne wai a wai a ce Allah ta'ala ya yafe wanda ya saba mashi wai kamar ya gaza ya azabtar da shi ne a'a ba haka bane ya zai iya azabtar da shi ne amma kuma ya yafe mashi wannan shi al'afu inda al-maqdira ni aguwa a dai lokacin da zaka iya wato kamar kai ne ka mu karbin wani kai kana da sojojin ka da yan sandan ka shi wani talaka ne kawai ya dinga zagin ka a wani social media kawai haka ya dinga zage-zagen sa da aka da yazo sai ya sa kawo shi sai ka sa kawo shi sai da aka zama zare mishi sai kace da kaje ajaje maka kaga wannan al'afu inda al-maqdir ne zai iya zanzane shi a lokacin ko ya saka yashi amma sai ya fi kaga wannan girma zai kara masa kai ne saboda kunna mun shi cewa kai ne girma ne to ubangiji yayin da ya yi da yan wuta to shi ma yayi ne saboda ya nuna musu cewa shi ne girma ne wannan mun karanta ne saboda mahalukai amma wannan mafad al'ala ubangiji al-wasl al'ala yana wajen sa shi yayin da ya abuwa abuwa ne na bai daya wanda ba za ka iya hadawa ba kwata kwata abuwa ce wacce take tare da arhamur rahimina tare da wanda yake shine wato yana da kowa rahama ya kowa wato nuna fadar rahama sa da kuma abuwa sa ga bayin sa Allah ta'ala ya sa muna cikin rahamar sa Allah ta'ala ya mana abuwa to kaga wannan shine wato ceto na farko da Allah ta'ala zai ba manzon sa za mu zo mu ƙara yin magana kan nau'ika na ceto daga ciki kuma akwai ceto kamar da na faɗa ita tafi dadi ita tafi banƙaye ta ban sha'awa ta nuna wato rahamar ubangiji ta nuna wato girman ubangiji yayin da ubangiji wasu mutane ba su sa masa wani alkhairi ba sai kadan sai dan imanin su sai dan sallolin su ko dan wani abu alkhairi da suka yi amma ubangiji zai ce su fito su shiga aljanna wannan hadisi ne tabbata a ce a sahihaini hadisi zaid ibn aslam da ka'ba ibn sa'd hadisi abu sa'id al-khudri hadisi ne mai kawo zamu kakkada shi saboda yanayin sai mun je gaba zamu rinka kawo shi a hankali amma dai abin da dai ma'anar Allah ta'ala ne zai faɗa zai ce shafa'atul mala'ika yace mala'iku sun yi ceto wa shafa'atul nabiyuna annabawa sun yi ceto wa shafa'al mu'minuna mu'minai su ma sun yi ceto wa lam yabqa illa arhamur rahimina babu wanda ya saura ya ceto sai wanda ya fushi rahama shi kansa Allah ta'ala da ya fi su rahama ya fi mala'iku rahama ya fi annabawa ya fi mu'minai to yanzu shi ya rage shi ma ya nashi ceto a ga irin nashi ceto kafa ba adan to da aka ceto kwarai da gaske Allah ta'ala sai ya ce fa yaqbidu qabdatan min an-nar sai ubangiji ya wani damta a cikin wutar jahannama ya wani damka in ya wani damta kawai sai ya dauki wasu al'umma gungu al'umma da abawa wanda ya san adadin su sai Allah ta'ala fa yukhrij minha qauman sai ya fito da wasu adadin mutane lam ya'malu khayran qad ba su yi wani alkhairi kwata kwata ba dan alkhairin da suka yi kawai sai tauhidi sai kuma wasu abubuwa da suka dan yi masa wanda ba a gaza ba kai ba a rasa ba amma dai ba za su ce wai suna ma ubangiji wani nan ba ana magana ba sai ma ubangiji wani alkhairi ba ba zai yi a ce mutum ya karɓi musulunci ba amma ya shekara 50 kawai bai taɓa yi ma ubangiji sujjada ko rukuni ba kuma ce yana musulunci ba zai yi bai wannan kaga ai ba zai yi imani ya zama ya wanzu a cikin zuciya ba abinda ake nufi lam ya'malu khayran qad kamar ibn abdul barki ya magana da su ibn khuzaima shine ba su zo da wani aikin imanin da zai karkata imanin nasu ba irin yadda ya kamata su zo da shi dan abin da suka yi dan kankani ne bai kai bai ta karya karya ba to duk waɗannan kowa an gama cutar sa su wannan zai tsaban laifin su da suka ba ubangiji bai ba da cutar su ba to ba za su fita ne saboda halin ubangiji su kuma sai Allah ta'ala ya ce qad aadu kumaman maza Allah yake cewa su waɗannan mutane sai su koma gawayi ba kiya sai su koma makaka irin adu kuma kaga ba kaga baki kuma ba kada fage aljanna kar ka san tsammanin mun nan kaga mun bakake kada ma da zamu shiga aljanna haka za mu shiga aljanna amma ubangiji zai shiga ne wato cikin haske cikin wato kamala za mu shiga Allah ta'ala ya sa za mu shiga aljanna yan alama yan wajen sune a ga mutum mutane sun yi maka yakirin kada adu kuma man sun zama gawayi kada gawayi ko bage girin ba zai yi ba in ma Allah ta'ala ya yi mu nan da yanar nahiya da yau da ruwan dunya ko abin duk wannan kamar in aji aljanna za ka ga wani za ka abin ubangiji zai maka kai da ka imani za ku maka abin da imanin ka zai maka insha Allah ta'ala Allah ya ce manzala ce fa yulqihim fi naharin fi aqwanil janna sai Allah ta'ala kawai sai ya watsa su a wani wata korama a cikin aljanna yuqalu laha naharul hayat ana kiran wannan korama rayuwa ana ba su riga su mutu sai a sa su a cikin wannan ruwa fa yakhrujuna kama takhruju alhibatu fi hamil as-sayl sai su fito kawai sai a ga kawai sun toho kamar yanda yayin da wani ruwa ya koro wato ya koro wani daddauda ko ya koro wani wato iri kawai yayin da ruwa ya koro wannan kasan da irin ya koro a wurin sai ka kawai wani wata toho tana fitowa yayin da kawai sai ka samu cikin kama mai kyau to kawai su ma an san jahannama ne yayin da aka tukudo su suka shiga cikin wannan ruwa ko sai aka sun fara fitowa cikin wani kama mai kyau kuma wani kama mai kyau da babu ba irin yadda suka kansu a cikin wutar jahannama ba mazala ce fa yakhrujuna kallu'lu'i fi riqabihim khawatin sai su fito suna kyalli kaga ba ba baki nake maka sai su fito suna kyalli wato kai ka ce wato wani zinare ne shi kyalli eh kwarai da gaske ana tare da sa mu a ciki ya arifu mu ahlul janna ko an ajanna suka ga sai su ba dan aljanna sha'awa sai su suna musu maraba suna cewa ha ulai uta qa'ul lahi haulai uta qaulai wadannan sune yanda tun ubangiji wato daga al'ishku ne ubangiji ne ya yanta su suna musu maraba alladina adkhalahumul janna bi ghayri amalin amalu Allah ta'ala ya shiga da su aljanna ba wani aiki suka masa ba kaga sai wannan dai wata wani aiki ba amma ya shiga da su aljanna wala khayra qaddamuhu ba wani alkhairi suka yi ba ubangiji suka gabatar ba ubangiji ya shiga da su aljanna kawai dai alkhairi da suka yi dan kankani ne amma duk da haka dai ubangiji saboda imanin su ya shiga da shi aljanna ya shiga da su aljanna kuma yaqulu udkhulul janna sai ubangiji ya ce musu ko ku shiga aljanna fama ra'aytumuhu fa huwa lakum da abin da ubangiji ya yi saura kaga saura ke da za su samu da abin da ubangiji ya yi saura to ku je naku ne Allah ta mu ji ba sauran ba sai ya kuma sai ce rabbana a'tana ma lam tu'ti li ahadin min al'alamin ubangiji ai mun shiga mun ga duk abin da ka bamu ai ba san ba kowa ba kaga kaga ran ubangiji yake da shi wato sun da kaga su ba saura suka samu amma sun shiga aljanna suna cewa ai ba ta ba kowa ba wala za'ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin ba ba hasada kuma kai ba za ka ji cewa abinda aka ba wani ya fi naka ba kai ma wai kamar kana wani cikin wani rashi ba za ka ji haka ba fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce musu lakum indi afdal min hadha da amma kuma da wani abin da yafi wannan ba fa yaqulu sai ya rabbana wa ayyu shay'in afdal min hadha to wani abu da ba mu kuma da yafi wannan fa yaqulu sai Allah ta'ala ya ce ridaya to ya jada da ku daga yau daga zina ya jada wa ridwanu min Allah akbar ya jada ubangiji zai yi da mumunai to wannan tafi aljanna kuma kaga kuna ma abu guda biyu ne akwai ganin ubangiji to kuma ubangiji in bai jada kai baka ganin sa to idan ya hada maka gani da yadda to wannan kuma yafi aljanna Allah ta'ala ya sa muna ciki fala akhabu alaykum ba'dahu abadan ba zan sake fushi da ku ba haka Allah ta'ala zai fada to kai ka taba ganin ko ka taba jin wani wanda yake yayi hakuri ko yayi wato yayi daga kafa ya kai da kai irin wannan ai ko a tarihi baka taba ji ba kun ba ubangiji wajen rabu da zuwa wajen dadi shine kawai ta irin wannan abubuwa wanda shine kawai zai zo kaga baka taba sauraron alkhairi ba haka ne ba wasu abubuwa ka dinga musu sabon Allah da sabo a bari da ka ubangiji zai kawo da kai tun da shi ka shiga aljanna shi yasa ubangiji ke kara fara a cikin alhadisul qudsi wanda kaga yana nuna maka wato muhimmanci na ka cika da kalma na tauhidi Allah ta'ala cewa innaka law atitani bi qurabil ardi khabaya thumma laqitani lam tushrik bi shay'a la atituka bi qurabiha maghfira inda zaka zo mu Allah ta'ala da cikin duniya ba kike da laifi a ce babu masaka din ke din laifi ne a cikin shi amma kana da tauhidi ka zo ba kana mu Allah ikhlasi ka zo kana da tauhidi kana baka mu Allah shirka ko baka zo da wani abin da ke kishe ta wani shirkan ba Allah ya ce la atituka bi qurabiha maghfira da na zo maka da cikin duniya ko na yafiya kaga ba wanda yake yafiya irin wannan wannan la a cikin halittu a cikin mala'iku la a cikin mahalukai wannan kawai daga ubangiji kuma babu wani sai shi din kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya sa mu cikin rahamarsa da abuwansa Allah ta'ala ya sa mu cikin gafararsa Allah ta'ala ya sanya mu cikin jin kansa Allah ya yafe mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah